أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta’ala, wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan wato bagire, sannan kuma a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi. Muna tafiya ne da littattafai guda biyu, kamar yadda muka sani. Littafi na farko, littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na al-shaykh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin al-Shankiti, da kuma littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. To, muna tafiya ne da littattafai guda biyu, kamar yadda muka sani, cewa zamu bi jerin ayoyi ne kenan. Idan wannan ya kawo wannan aya, zamu duba mu ga waccece gaba, sannan mu bi jerin ayoyin al-qur'ani har zuwa wato ranar da Allah zai nuna muna insha Allah ta'ala mun kai karshen waɗannan littattafan guda biyu. Wannan shine darasinmu na 59 kenan, da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. To, muna tafiya ne akan littafin ko cikin littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab a ƙarƙashin aya al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Mun yi bayanai akan wannan aya, har mun shigo inda malam ya kawo masail muhimma ta ta'allaqu bi hadhihi al-aya. Mun ci gaba da tafiya a cikin waɗannan masail kin gurgurdon iko, har mun kai inda malam ya kawo ra'ayi na Sheikh wato Rashid Ridha daga cikin malamai na Misra, wanda ya saba ma Ibn Kathir, Sheikh Ibn Kathir al-Allamatul Mufassir, wato cewa wajen wata'amul ladhina utul kitaba. Shi Sheikh Ibn Kathir ya tafi cewa shi wannan utul kitab yana matsayin mafhumi ne wato na wato abin nan na sifa. Sannan shi kuma Sheikh Rashid Ridha yana ganin a mafhumul laqabi ne, wanda malam duka yayi bayanin wannan. To, mun tsaya ne akan inda malam yake cewa fa zahara, ya bayyana. Na za mu dan dauko baya kadan saboda mutane su fahimci karatun, yan uwa da suke bibiyar mu. Fa zahara, malam yace sai ya bayyana, inji Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin, anna ita al-kitabi, da Allah ya kira su ahli kitabi, wato ba su littafi da ya kira su da sifa ta ba da littafi, sifatun khassatun bihim duna ghairihim, sifa ce wadda ta keɓance su su kadai ba da wani su ba. Wa hiya al-illa fi ibahati ta'amihim, kuma shine illa ko dalili ko sababi wanda yasa wato aka halatta yankansu, wani kahi nisa'ihim, kuma shi yasa aka halatta a aure matansu. Fadda'u annaha mafhumu laqabin, malam yace a ce mafhumi ne na laqabi, sahwun zahirun, wato sahwun mantuwa ce ko rabkarwa zahirun wadda take bayyananna kenan. Mallan ya tafi cewa kan mafhumu sifa ne, ba mafhumu laqabi bane. Dume an ce mafhumu laqabi ne, kamar yadda muka faɗa, ba a karɓar kishiyarsa, amma an ce mafhumu sifa ne, ana iya karɓar kishiyarsa. Kaga an ce mafhumu laqab, misali a haɗi suna wanda yake alami ko zati ko abin da ya kama da haka. Za mu zo ƙarshen wannan matsala, zan yi bayani akan al-mafahim, saboda ‘yan uwar suke bibiyar mu karatu su rinka fahimta, tunda tana yiwa irin wannan bayani na al-mafahim ya yawaita. Ina fata an fahimce ni. Shi mafhumul laqab ba a amsar kishiyarsa, amma mafhumul sifa ana iya karɓar kishiyarsa, tunda mafhumu ne guda takwas. To, duk da yake shi ma mafhumul laqab can ba a rasa ba, ana karɓar kishiyarsa a wani lokaci, wanda za mu zo mu yi bayanin wannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yace wa zahara min at-tahqiqi, ya bayyana daga tabbatattar magana kinan, tahqiqin da aka yi na ilimi, anna al-mafhuma fi qawlihi, cewa abinda an ka fahimta a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina utul kitaba, waɗanda aka basu littafi, malam yace mafhumu illatin, mafhumi ne na illa, ma'ana illar da tasa Allah yace a ci yankansu, da illar da tasa Allah ya halatta a aure matansu, wato kenan shine kasancewa su an basu littafi, shine mafhumu illa. Malam yace mafhumul illati qismun min aqsami mafhumi sifa, shi ko mafhumi na illa yana daga cikin mafhumi na sifa, karkashin sa yake. Shi yasa nake cewa zamu yin bayanin wato mafahim in mun zo karshen wannan darasi ko mun zo karshen wannan mas'ala. Malam yace fa sifatu a'ammu min al illa, domin ita sifa ta fi wato hadewa, ma'ana ta fi fadin ma'ana min al illati daga illa, ko ta fi fadin hukunci daga illa. Wa idahuhu, malam yace bare ya baka yadda za a yi maka bayanin shi, an gane ko kama bayyanahu al-Qarafi, kama yadda Imam al-Qarafi yayi bayanin wannan, an gane ko ɗaya ne daga cikin malamai na wato al-usul al-fiqh, mai taqiqi littafi yace kadiba cikin al-furuq lil-Qarafi. Malam yace anna sifa, ita sifa qad takunu mukammilatan lil-illa, tana izmantuwa ita sifa ita ce za ta cika illar da ake nema, la illatan tamma, wani lokaci ba ita ce illa ba. Shi yasa sai zamanto wato ita sifat ta fi fadin ma'ana daga mi, daga wato illa. Ka wujubi zakati, kama idan aka ce misali zakata wajaba fi sa'imati, ga dabbobin da suke suna tafiya wajen kiyo, kenan dabbobin da suke gida ba da su ba cikin zancen zakka, ba zakka ba ta hausu ba a wajen jamhurin malamai, duk da yake akwai malaman da sun saba haka cikin Hanafiya. Malin yace to fa inna illatahu laysat as-sawm faqat, domin ita illa da tasa anka ce ana fitar ma dabbobin da suke wajen wato kiyo zakka, ba wai kawai kasancewa su wajen kiyo bane, an gane ko. Malin yace walau kana kadhalika la wajabat fil wuhushi, da dai kasancewa dabba dan tana cikin daji ne kadai yake sawa a fitar mata da zakka, to da ya zama to wajibi a fitar ma wato masu dagi, wato anka ce dabbobin daji duka gaba daya kamata a fitar musu da zakka. Kenan wanda yake da misali giwa 40, tun da giwa tana da girma, sai a ce to ita ma ya fitar mata da zakka, tun da raƙumi biyar suna da zakka misali. Ina fata an fahimce ni, to ka ku ga ba a ci babu wanda zai cewa dan ka mallaki giwa 40 ka fitar musu da zakka, misali kenan. Malam yace li annaha sa'ima, domin su waɗannan dabbobin na daji ai sa'imatun na, suna can cikin daji kuma suna kiyo ba a gida suke ba. Walakin al-illa, malam yace illa da tasa milku ma yahsulu bihi al-gina, mutun ya mallaki abinda wadata take tabbata da shi, mai raƙumi biyar ba talaka bari, ko ba haka ba? Misali kamar nisabin abin nan, wahiya ma'a sawmi atammu minha ma'al alfi, sannan wahiya ita wato wannan illa ma'a sawmi, tare da cewa kuma an kai ta can adaji, atammu minha, wannan wadata ta hi bayyana, an gane ko. Kenan wahiya da miri shi kuma zuwa ga algina, wadata ta hi bayyana ma'al alfi, tare da kuma a ce tana gida tana cin abinci, domin wadata ka za ta bayyana ne idan dabbobinka ba sa tare da kai, baka tunanin talauci, sannan abincin zai fi yalwata gare su, kuma kakai inda zaka iya daukan nauyin makiyayi, ko ko kakai inda zaka iya kebance su da wani wuri don saboda kai kiyon su. Wa hadha inda man la yara zakata fil ma'lufa, malla yace to kuma duk da haka dai ga wanda baya ganin cewa dabbobi na gida suna da zakka, domin akwai sabani wajen mafhumu sifa, shin dabbobin gida suna da zakka, tun da ya ce wa fil abin nan kamar da cikin littafi na zakka wanda Anas, an gane ko, wanda kuma littafi ne wanda yake cewa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya farlantar da wannan, sannan kuma kaga wannan yana nuna cewa nassi ne, ko da an ce Abubakar ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wazabta shi, ya zan hadisi, domin abubuwa ne na ibada waɗanda ra'ayi baya shiga cikin su, ba ijtihadi bane. Wallahu ta'ala a'lam. Malam yace to wa zahara anna ma qalahu al-Hafiz Ibn Kathir, ya bayyana cewa abinda Ibn Kathir ya faɗa wa rahimahullahu ta'ala, Allah shi masa rahama, sai mu ce kuma wa rahimallahu jami' al-muslimin, Allah shi mu dukkan musulmai rahama, huwa as-sawabu, shine daidai. Wa qad taqarrara, malam yace ya tabbata, fi ilmi al-usuli, a cikin ilimin usulul fiqh kenan yake zance nan, domin an ce usul, akwai usulul hadith, akwai usulul tafsir, akwai kuma usulul fiqh, akwai kuma usul al-lugha. Amma nan usulul fiqh malam yake nufi anna al-mafhuma, shi cewa mafhum, abinda anka fahimta bina wa'ihi, da nau'in sa guda biyu kenan, mafhumul mukhalafa da mafhumul muwafaqa, shi anna wa'ihi. Malam yace min mukhassisatil umum, suna daga abinda suke fitar da umumi, idan anka kawo abu duka sai anka fahimci wani abu wanda za a cire daga ciki, kenan ya zamanto kamar abu ne wanda zai cire ko zai rage fa'in hukumci ko zai rage fadin ma'ana. Malam yace amma takhsisul amil mafhumul muwafaqa biqismaihi fala khilafa fihi. Malam yace malaman usulul fiqh sun tafi cewa a kebance al'am in lafazi ko nasi ko hukumci zo am ayi takhsisin shi bi mafhumul muwafaqa. In an ce mafhumul muwafaqa an gane ko shine mafhumul muwafaqa abinda za a fahimta daga lafazi yana daidai da ma'anar lafazi ko yafi shi. Bi qismaihi yana da qismi guda biyu, akwai al-musawi akwai al-a'la. Shine misali inda anka ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara, duk wanda ya aikata gurgudon aiki na wanda yake na alkhairi na dharra zai ganshi. To mafhumul muwafaqa an gane ko al-a'la shine cewa to wanda ya aikata zunubi ko na alkhairi wanda ya kai girman dutsi fa, kaga ko ba sai an ce baka ba sai ya ganshi. Na fata an fahimce shi. To amma kuma akwai al-musawi, misali wanda yazo daidai shine wato na biyu, al-mafhumul muwafaqa al-musawi, wanda misali hukuncinsa daidai da shine. Kaga yanzu da anka ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama, wadanda suke cin dukiyar maraya. To sai wasu malamai suka ce to kuma wanda ya kona ta fa. To duk da ke wannan misali da malamai suke bayarwa, ni dai a fahimta ta wallahu a'lam bai dace a ce da wanda ya ci dukiyar maraya ba da wanda ya kona duk hukuncin su daya, domin ita konawa banna ce, shi bai amfana ba bai bari wani ya amfana ba. Amma kaga wanda ya ci ma'ana to nan za a iya cewa shi ya amfana, zunubin sa ba zai kaina wanda konawa ne yayi ba, don shi banna ce yayi. Amma abinda nake gani wallahu a'lam shine a ce ya akuluna da wanda ya ci da baki, da wanda ya je sai mota, da wanda ya gina gida, duk dai sun ci dukiyar ne. To kaga wannan shine ake cewa babu bambanci tsakanin dan kawo ne ce a'a to ya akulu da Allah ya ce wanda ya ci dukiyar maraya ma'ana ya je sai abinci, to wanda ya sutura da ita fa, wanda ya je sai mota, wanda ya gida da dukiyar maraya fa, to kaga wannan za su zamanto ya akuluna nan sai zamanto al-musawi kenan, da ka ci da kai sutura da ka shiga mota da su duka dai ma'anar su daya. Fala khilafa fihi, wannan mallan ce babu sabani akan shi kenan. In dai an ka fahimci abu to dan an yi takhsisi da shi wanga mafhumul muwafaqa, magana ce ta malaman usul fiqi, malamai sun mallan yace babu sabani. Wamin manhakal ijma'a alaihi, akwai wanda sun kama hikaito, malam yace daga cikin wadanda sun kayo hikaya riwaya ta ijma'i akan wannan ka'ida al-amidiyu imamul amidi, ɗaya daga cikin malaman usulul fiqh mai littafi al-ihkam, was-subkiyu da imamus subki, an gane ko fi sharhil mukhtasar, littafin shi na mukhtasar, nan mukhtasar abin littafi ne da malam yayi. Sannan malam yace wa dalilu jawazihi, abinda ke nuna cewa wannan ya halatta, anna i'malad dalilaini awla min ilgha'i ahadihima, ma'ana ayi aiki da dalili biyu yafi a jefar da ɗaya daga cikin su. Idan yana yiwa a ɗauki dalili biyu duka ayi aiki da su, ai yafi da a ce an watsar da ɗaya, ko ko a ce ba ayi aiki da ɗaya ba, kan mu ce an watsar da ɗaya, wani ya ce to kaji mun ce a watsar da nasi, a ma'ana a bar guda ayi aiki da guda. Malam yace to misaluhu, ga misali, don saboda yaren usulul fiqh ba kowa yake gane shi ba, amma sai malam ya bada misali. Takhsisu hadithi yadda za a takhsisin hadisi na layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu, asalin layya shine nade abu, an gane ko, ko kuma wato layyu karkatar da abu. To layyul wajidi jan wato tsawon lokacin nan na, an gane ko, alwajidi wanda ya samu dukiya mawadaci kenan, yuhillu irdahu yana halattar da mutuncin sa uqubatu da masa uquba. Mutun ne ana bin sa bashi, mawadaci ne, koko bai da kuɗi daga baya ya samu kuɗin da zai biya, amma kuma sai ya rinka jan hankalin mutumin yana masa yau gobe yau gobe yau gobe. To wannan hadisi yace yuhillu irdahu ya halattar da, an gane ko, irdahu mutuncin sa wa uqubatuhu da kuma uqubar sa. Duk da yake malaman da suke kawowa sun ce Imam al-Bukhari yayi ta'liqin wannan hadisi, to shi ko Imam al-Bukhari ta'liqin sa ba dai bane da ta'liqin sauran waɗansu mutane, dan kan wani zai ce to ai Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaq, an gane ko mai tahqiq wannan littafi yace allaqahu al-Bukhari fi sahihi bi sighati at-tamrid, amma wajen Imam al-Bukhari dan an ce ya kawo shi bi sighati ya ta'liqin abin nan, malamai suna ganin babu wata matsala, domin al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddith al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yayi littafi na wato taghliq at-ta'liq, wato dukan abubuwan da Imam al-Bukhari ya kawo inda suke mu'allaqa ne, ya biyar da za a yi an samu inda suke sun zo wato a cikakku. Sannan malam yace fa qala wa yuzkaru an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kenan yace wa yuzkaru, ana ambatawa, layyul wajidi yuhillu uqubatahu wa irdahu, malin yace wa wasalahu abu dauda shi mai tahqiq littafi abu dauda ya wassala shi kinan kaga magana ta kari wannan sa'iyu ba ni sa'iyu ba in an ce nasa'i yanki ne in an ce nisa'i na mata daga annisa'u na mata shi ko ga malami ba na mata bane duk da yake mace ta haife shi kuma ya aure mace to amma dai annasa'i ana nufin yankin su an gane ko fi sunanihi a cikin littafin sa sunan wa ibn majah ya rawaito wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban min hadith amr bin ash-sharid an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mala yace qala al-hafiz hafiz yace nayi an ce hafiz malamai da dama akwai hafizin qur'ani akwai hafizin hadisi amma da ana zancan hadisi ne kenan sai zaman to hafizi a cikin ilimin hadisi suna da darajoji wadan sun ce wanda hadisi 75 wasu sun ce 40 da hadisin da sanadin sa kuma yasan hukunci akan su yana iya bambantawa tsakanin ruwat ba wai har da cewa kawai ba qala al-hafiz imamu hafiz yace ne ibnu hajar al-asqalani ake nufi fil fath al-bari a cikin littafin fath al-bari isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi hasanun ne kenan ana karbar sa kidan magana ta riga ta kare to malan yace ai yuhillu al-irda abinda ake nufi nan mun dawo cikin littafi kenan yuhillu al-irda yana halatta mutuncin sa bi qawlihi matalani ya ja min lokaci mai hali ne amma ya kibi ana aka so gidan alkali ko wajen shari'a wal-uquba kuma wal-uqubata abinda ake nufi da al-uquba yana halatta ai masa uquba bil habsi a daure shi mutum ne mai dukiya an san yana da dukiya ya hana ma mai kudi talaka kudin sa sai a daure shi domin da yaga zai kwana cikin gidan jarum ko mu ce gidan kaso ko cikin sauro sai ka iske ya dauko duke wannan bawan Allah ya bashi ita Allah ya kyauta malam yace to fa innahu mukhassasun bi mafhumil muwafaqa wanga hadisi an yi takhsisin shi da mafhumil muwafaqa alladhi huwa al-fahwa wanda malaman usuli fiqi suna kiransa al-fahwa fi qawlihi a fadar Allah subhanahu wataala fala taqul lahumu uff kada ka ce ma iyayenka tir malamai suke cewa harafin da yafi kowane harafi wato tafshi da laushi da sauki a cikin larabci shine harafin fa'ul to shi yasa ma ko cikin kalmar sai zabi harafin da yafi sauki bayan kalmar tana nuna wani abu shine fala taqullahuma uffin kakkace da su char ko tir to uff sun kace kuma sai amfani da kalma mafi sauki koda uff kalma wadda take wato harafin da zuma cikin kalmar shine mafi saukin harafi wallahu ta'ala alam malaci to kakkace ma iyayenka cir char ko tir ko tar an gane ko li anna fahwahu abinda yake nufi tahrimu adahuma ya haramta mutun ya cutar da iyayensa fala yuhbasul walidu an gane ko bidainil waladi ba za a daure uba ba saboda dainil walad saboda bashin da inde dan albarka na ko ba haka ba to kenan yanzu tunda wanga hadisi ya ce wanda duk yacce bashi yana da halin da zai biya bai biya ba kenan mahaifinka in ya ci du ya karbi bashi gare ka koda bai biya ba to ita ko aya ta ce fala taqullahuma uffin kada ka ce musu char to balle ma abin da yafi char ko yafi tir ko ya kai ga bugu to ina ga sa a dauri mahaifinka kenan za mu fahimci cewa mafhumul wafaqa ya hana wato nassin aya ya hana a ce musu tir ko char an gane ko to shi ko wanga hadisi yazo abinda zamu fahimta balle ma abinda ya wuce haka shi ko wanga hadisi ya ce duk wanda ya ci dukiyar mutun ko ya ci bashin sa bai bayar ba wanga nasi ya ba da izinin a daure shi ko kuma a taba mutuncin sa to sai mu ce to yanzu wagga aya za a yi takhsisin za ta yi takhsisin wannan hadisi abinda mun ka fahimta daga wannan aya zai fitar da iyaye daga ciki ma'ana iyaye ba sa daga cikin wadanda idan suka ci bashin dan su suka kibiya za a je a wato daure su bayan ma kuma akwai su hadisi shi mun ka duba al-mantuqat hadisi wanda ya nuna cewa anta wa maluka li abika kai da dukiyarka wato na babanka ne duk da ke ba laysa ala itlaqihi ba ana nufin mutlaqan ba Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadith sahiha ya kawo cewa akwai riwaya da ta yi kaidin sa idha tahtajtum ilaiha in kuna da bukatuwa zuwa ga dukiyar domin kada kuma a bar iyaye su ce duk abin da dan su yan mallaka su ce kawai sun kwace shi a'a idha tahtajtum ilaiha in kuna da bukatuwa kina sai in zama to akwai larura dan yan haka nan ne wadansu iyaye za su cutar da ƴaƴan su dan kana da miliyan 100 ka zo ka ce to duka an ce da kai da dukiyar ka nuna wani don haka na kwace dukiyar kaga duniya ba za ta zauna lafiya ba ko kuma misali idan kai baya son ka Allah ya baka dukiya sai ya kwace dukiyar gaba ɗaya ya je ya rarraba ma sauran ƴaƴansa waɗanda yake so kai baya son ka kaga ba haka nasu yake nufi dan haka fahimtar wannan hadisi shi zai samu mu fahimci inda shari'a ta sa maka ba wallahu ta'ala a'lam malam yace to wa amma takhsisuhu bi mafhumil mukhalafa amma ayi takhsisin umumi da mafhumil mukhalafa ba mafhumil muwafaqa ba fa fihi khilafun malam yace akwai sabani wal arjahu zance mafi inganci an gane ko minhuma والارجح منه هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير ابن ابن كثير يتفي اكن شيني ما فيرين جاي تغمده الله برحمته الواسعه الله يللبي شي درحمه سمي فادي كما الله يللبي دكان مسلمي درحمه سمي فادي وهو التخصيص به ابن كثير يتشي شيما مفهوم المخالفه انا تخصيصي دشي كينان ده مفهوم الموافقه ده المساوي ده الاولى ده مفهوم المخالفه دوك انا اي تخصيص عام دسو بياني ني مالم اصول الفقه سي ان واسو يا حقوري سبوده دولي ان با كرنتا ابين با وترانا با كما سان ما اكوي ايرين ونن قاعده با مالن يتشي والدليل عليه ما قدمنا دليلي اكن ونن ابين ده موكا غباتر مالمي سونتي من ان اعمال الدليلين yin aiki da dalili biyu aula min ilghai ahadi ma yafi abar kai daga cikin su kenan idan hankali na bada a hada nasu biyu ai aiki da su to yafi kace a ani ga wanda zan aiki da shi in bar wannan domin wannan yana nuna cewa baka fahimci shari'a da kyau ba waqila malan yace wadansu malamai suka ce la yajuzu takhsisu bihi su bustafi cewa ba ana iya takhsisi da wato mafhumul mukhalafa wa naqalahu al-baji imamul baji ya cirato wannan ko ya ruwaito shi an aksari al-malikiyya daga mafi yawan malaman malikiya wa hujjatu hadha alqawl hujja suku malaman da sun kace bus yarda ayi takhsisin am da mafhumul mukhalafa ba anna dilalata al-am ala ma dalla alayhi al-mafhum bil mantuq anna dilalata al-am abinda nassi wanda ya hade ya nuna an gane ko ma'anar sa ala ma dalla alayhi al-mafhum an gane ko abinda mafhumi ya nuna bil mantuqi an gane ko shi ko bil mantuqi da abinda akai furuci da shi wa huwa muqaddamun an gane ko ala al-mafhum shi kuma abin da yake mantuki ne ana gabatar da shi akan mafhum to min shi am abin da yazo madalla alaihi al-mafhum bil mantuq shi abin da am ya nuna abin da nafsi yazo dilalatul am ya anti nafsi yazo ya gami ala madalla alaihi al-mafhum abin da mafhum ya nuna ma'anan nafsi am bil mantuki tazo ne a nutqi wato madalla alaihi al-lafz fi mahalli an-nutq shi ko mafhum ya zo ne ya bayyana ne akan mafhumu fahimta ne muka yi to abinda nasi ya zo da shi karara su malaman maliki wanda suka tafi aka wannan ra'ayi suna ganin a gabatar da shi akan abinda fahimta ne aka yi domin abinda nasi ya zo da shi karara ya fi zama zahiri bisa ga abinda kai fahimta ne kai tana yawa fahimtar ka ta samu kuskure hujja suke nan malin duk da yake dan maliki na yace wa yujabu za a bada amsa akan wannan maganar suka fada bi annal muqaddama alaihi mantuqun khass domin abinda anka gabatar akan shi al-muqaddamu alayhi mantuqun khasun la ma huwa min afrad al-am mantuqi ne wanda yake khas ke bantacci la ma huwa min afrad al-am ba kowane am ne ake nufi ba a'a wanga mafhumi ne wato wanga mantuqi ne wanda ya zamanto shi an samu wani abu wanda ya fitar da shi daga cikin hukunci na al-am gaba daya فالمفهوم مقدم عليه ما لا يتشو شيء ان مفهومي انا غباتر دشي اكن شي لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما دومين ين ايكي ده دليلي بيو يافي واصد ده داي daga cikin su ace ba za a yi wato aiki dashi ba malan yace wa atamada takhsisa bihi daga cikin wadanda suka dogara ana takhsisi da mafhumul mukhalafa صاحب مراقي السعود لتميلتاف ان مراقي السعود الفيه علم اصول الفقه تدي daga cikin malaman shanaqita duddike munci littafin sa yayi sharhan sa da kansa nashr al banud ala maraqi al suud wanda kuma munci mallan ma yayi sharhi littafin mai wanda littafi dafu yaham al ittirab nathr al warud ala maraqi al suud duddike shi mai nashr al banud shi yayi littafin amma wani lokaci yana karkata zuwa ga mazhaba ta ash'ariyya amma sheikh muhammad al amin al shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami al muslimin shi aqida shi wato ta ahli sunnati wal jamaa ta salafiyya kiran dan haka in kana karatun nashrul banud sai kai hattara wani lokaci na daukar ra'ayi na yan ash'ariyya malan yace to ya dogara ga shi gari ga wannan magana fi qawlihi a cikin fadar sa fi mabhathil khas da yazo wajen babi bai bayanin khas yadda ake kebance rasi fil kalami ala al mukhassisat al munfasila da yazo akan al mukhassisat abubuwan da ke kebance rasi al munfasila wadanda ba tare da nasi suke ba domin akwai al mukhassisat al munfasila akwai al mukhassisat al muttasila wannan dole sai ka koma cikin littafai na ulumul qur'an da usul al tafsir da usul al fiqh zaka ga malamai sun yi bayani akan su zaku gani ku diba zaku gane su akwai al mukhassisat munfasila al muttasila malan yana da littafi mudhakkaratun fi usul al fiqh yayi bayanin wannan in ka diba kuma cikin littafan usul al fiqh da dama zaka ga sun kawo babi na khas al muttasila da al munfasila kana iya duba cikin kuma abinna littafin usul al-fiqh na abinna idrasatun fi usul al-tafsir afwan na abinna استاذ الدكتور بروفيسور دكتور كبير يونس نا غارين كانو wanda shi ma cikin littafin ya kawo wannan sannan kuma da littafai dai in ka duba cikin littafin usul fiqhi na al'am wal khas da kuma ulumul qur'an in ka duba cikin al-itqan fi ulumul qur'an na imam as-suyuti ya kawo irin waɗannan qadaya kin na fahimtar yadda ake khassasa aya koko amkinta wanda kuma abubuwa ne suna buƙatar dalibi ya san su kafin ya shiga cikin bayanin hadisai da al-qur'ani da kuma shari'a malin yace to wa atabara al-ijma'a jullun nasi waɗansu sun yi itibarin akwai ijma'i jullun nasi mafi yawancin mutane wa qismayil mafhumu kal qiyasi kenan wa qismayil mafhumu qismi na mafhumi da mafhumul mukhalafa da mafhum al muwafaqa kal qiyasi kenan suna matsayin qiyasi ana yadda ake iya takhsisin nasi da qiyasi to haka ake iya yin takhsisin nasi da min da mafhumul mukhalafa da mafhumul muwafaqa sai in ya saba ma shari'a sannan ne za a bari wani na iya cewa to ya za a yi a ce an yi takhsisin nasi da qiyasi alhali nasi Allah ne ya faɗe shi shi kuma qiyasi wani na zamna yayi zamne sai ya ce to an yi takhsisin magana Allah kaga wani na iya kawo ga magana in baka sani ba musamman dan qur'aniyun kaga sai shi ka daka cikin rabi ina fata an fahimci ni to zan dan bada misali Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jalda mazinaci mazinaci ya mace da mazinaci namiji ai musu bula da 100 idan ba su taba yin aure ba to yanzu wannan nasu ya nuna duk mazinaci haka za a yi masa ko ba ka dan bane to sai aka samu aya ta zo a cikin suratu an-nisa sai ta ce a'a banda bawa fa in atayna bi fahishatin fa alaihin nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-adhab baywa idan ta zo da alfasha za a yi mata bula la 50 to shikenan kaga wanga nasu ya nuna 50 za a yi to amma bai ce ba bawa namiji bula da nawa za a yi masa kaga ni bai fada ba to sai malami suka ce to ga ka'ida galibi abin da ya shafi bauta ba a bambanta tsakanin namiji da mace to dan haka shi ma bawa zamu fitar da shi daga karkashin waccan aya da tace za a yi bula la 100 sai a yi takhsisin shi da qiyasin da an kai akan baiwa mace kenan malamai sun yi qiyasi ne sun yi takhsisi da nassi ba wai da kawunan su ba to irin waɗannan mas'aloli masu hatsari idan ɗalibin ilimi bai karanta usulul fiqhi ba bai karanta usulul tafsir ba an gane ko bai karanta usulul hadisi ba yana tunkaran mas'alolin da sun fi karfin sa ne domin idan aka zo aka yi bayani karshe zai gane shine bai fahimta ba kuma shedan sai yaudare ka ka gane ba akan gaskiya kake ba amma ba za ka dawo ba shi yasa ina maimaitawa ina kira ga ɗalibai galibi ina cewa mu koma mal ilimin mukka ulumul alam mu fahimce su da kyau kafin mu ci za mu yi magana akan al'amura kaga usulul tafsir ka karanta littafai daban-daban da suke magana kan usulul tafsir kafin ka je kai tafsiri ka karanta usulul hadith yadda malamai suka yi bayani da littafai daban-daban da ka'idodi kuma ka karance su ga malamai kuma ka yi bincike kafin ka zo kai magana akan su kai ka magana kan hadisi sannan ka karanta usulul fiqh ga malamai kafin ka zo kai magana usulul fiqhi kayan kai magana fiqhu da malam wani yace kaza me yasa suka yi sabani ya ake magana sannan ka karanta alfiqhul muqaran kaga ra'ayoyin malamai da dalilan su makananan littafin wato gajijirun littafai da kuma littafai masu yalwa kaga yadda magana take sannan kafin ma wannan bayan waɗannan usulkin ka karanta ilmin mukkan da suke baka daman ma ka san shi larabcin ma kai karatu wanda bai san nahwu ba alqawaidun nahwiyya bai san alqawaidus sarfiyya ba ya za a yi kace ka san larabci da kyau kai da baka san alqawaidul balaghiyya ba ya za a yi kace ka san larabci da kyau kai da baka san fiqhul lugha ba da ilmin lugha ya za a yi kace ka san larabci da kyau sannan kai da baka san alqawaidul balaghiyya ba ya za a yi kace ka san uslubin laraba da yadda suke magana waɗanda ilmin bukkan ƴan uwa dole ko mun so ko bamu so ba sai an hada su da su ne za a bin hanya lughar sai ta tabbata ka karanta adab ka san uslubin larabawa irin su muqamatul hariri irin su shi'rul jahili irin su muqamatul hamadani an gane ko ka karanta manya-manyan littattafan lugha sai zaman to ka hada ulumul ala to lokacin nan ne idan aka shiga cikin bayani kana iya wani abu amma in ba haka ba sai ka iske mas'alar da wani ya faɗa kai baka san yadda za a hada ta ba ka zama da ka tuma ka ce ba haka nan ba sai a zo a bincika sai a gane kuma haka nan ne kuma yanzu shedan sai yaudare ka dan da yawan dalibai idan suka saba aka gano kuskuren su ko su suka gane ma suna jin kunya su dawo su ce a su ne akan kuskure ne akan gaskiya sai shedan ya tunzura ka cikin halaka ka ci gaba da fara fatawa ta ƙarya ka halaka Allah kai mana tsari to malin yace to wa misalut takhsis bi mafhumil mukhalafa ga misali malin ya kawo yadda ake takhsisin nassi da abinda an ka fahimta wanda ke bada sabani takhsis qawlihi sallallahu alaihi wasallam yadda an kai takhsisin maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace fi 40 shatan sha wato dukkan akuya 40 idan za a fitar musu da zakka za a fitar da akuya daya an gane ko wannan asar malam bai fitar da shi ba amma mai takhrijin wannan mai tahqiqin wannan littafi yace akhrajahu abu daud ya fitar da shi wa tirmidhi da tirmidhi wa ibn majah min hadith salim na daga hadith na salim an ibn umar abinnan daga ibn umar alladhi yashmalu umumahu as-sa'imata wal ma'rufa domin nan da nasu yazo yace dukkan wato abinnan akuya 40 za a fitar da 40 malam yace to wanga nasu ya shafi umumahu as-sa'ima wadanda suka je wajen kiyo wal ma'rufa da wadanda suke a gida bi mafhumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam za a takhsisin shi da fadar kenan takhsisuhu bi mafhumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam zaka hada kenan za a yi takhsisin shi da fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ghanam as-sa'imati zaka an gane ko malam yace akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi min hadith abi bakr as-siddiq na daga hadisin abu bakr as-siddiq bi lafzi fil ghanam an gane fi sadaqati al-ghanam kenan cikin sadaqa nan sadaqa ana nufin zakka fi sa'imatiha wadanda suka je wajen kiyo idza kanat 40 in sun kai 40 ila 20 wa 100 zuwa 120 shatun za a fitar da akuya daya kaga zakkan nan ba wahala gare ta ba daga 40 daga 1 zuwa 39 babu zakka sai sun kai 40 in sun kai 40 sai shekara ta kewayo in shekara ta kewayo kuma guda za a fitar kuma haka za su tafi sai sun kai 120 sannan a fitar da daya ana fitar da daya amma ina duk da haka mutane suka iske sun yi wasa Allah ya kyauta an gane ko to sai malam yake cewa inda man la yar zakata fil ma'lufati ga wanda yake gani kamar malaman fiqh da suka tafi cewa dabbobi idan suna a gida ana kin su ba su da zakka sai in kai niyyar yin sadaka don Allah kai niyyar sadaka dan neman albarka wa humul aktharu malam yace su ne mafi yawancin malamai li annahu yufhamu min anna ghayra as-sa'imati za a fahimci cewa ghayra as-sa'imati wadanda ba wajen kiyo suke ba a fitar da su daji ba la zakata fiha idan suna daure a gida babu zakka a cikin su fa yukhassasu za a kebance bi zalika da wannan umumu wato gamewar nasi wanda yazo am fi 40 shatan shatun dukkan akuya 40 za a fitar da akuya dai ta zakka to su kun da yace as-sa'ima sai wadanda suka ce to wadanda abinda ake nufi wadanda suka je don ya ce fil ghanami wato fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha sun tafi cewa amma banda wadanda suke a gida kinan sai sun kai takhsisin shi da abinda sun ka fahimta na fi sa'imatiha duk da yake wadansu malamai sun tafi cewa a'a dukkan komai ana fitar mishi da zakka ko kadan ko mai yawa ne wanda kuma kawai suna aiki ne da umumin littattafai umumin nasoshi wanda galibi shine usulubi wanda zaka iske masu sarrai suke bi in ka diba cikin al-ittisam na Imam Shatibi zaka ya kawo irin hanyoyin da masu mummunan niyya suke bi wajen fassara nasoshi sai ka iske sun kawo abinda bai dace ba Allah ya yi mana mai kyau an gari ku za ku iske khawarij da mu'tazila da qur'aniyun da wane ne sai su duke amana littafi sai ai ya ce duka kaza amma sai su ki takhsisin shi musamman da aya ko su ki takhsisin shi da wani hadisi saboda su cimma sarran su wasu na yin haka don sarrai wani kuma sabani ne mas'ala ta fiqhu wallahu ta'ala alam malam yace to al mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu ma sadahu al kitabi bil jawarih was silah abinda ahlul kitabi krista ko ba yahudi mu ce ko nan an ce ahlul kitabi ba dole ba sai namiji a hadda mace an gane ko bil jawarih idan suka yan sun kai wa farauta shibil jawarihi da dabbobin da ke zuwa su yi farauta irin karnuka ko kuma wato tsuntsaye wasilahi koko suka yi farauta shi da makami halalun lil muslimi malai yace to ya halatta ga muslimi li anna al aqra zakatu saidi domin al aqra yanka an gane ko sukar da wato asirin al aqru shine suka kenan sukar da makami zai yi ma dabba ko kuma cizon da dabba da za ta yi farauta za ta yi ma abinda za a farauce zakatu saidi kamar an yanka shi ne idan ba iske shi da rai ba wa ala hadha alqaul wacce akan wannan magana ne al-a'immatu thalatha malamai guda uku suka tafi wa bihi qala ata kuma ata haka ya tafi wal laythu da imam al layth wal auza'i da imam al auza'i wa ibn al munzir da ibn al munzir wa daud da kuma imam daud wa jamhurul ulama da kuma jamhurin malamai kaga yadda ake tattauna akan mas'ala ta ilimi a kawo aya a kawo hadisi a kawo maganganun malamai a kawo maganganun magabata a fitar da ka'idodin ilimi ba wai kan mutum ya zauna ba abin da gida mana zai faɗi ce a'a kaza kawai shi hakan gana ya yarda da shi to kai da addinin naka na ko na gidanku na koko kai na za'abi Allah ya kyauta an gane ko kama naqalahu anhum an-nawawi kamar yadda imam an-nawawi ya cirato daga gare su kaji mallan ya fadi masdarkin sa fi sharh al-muhaddab a cikin littafi da ya kawo na sharh al-muhaddab wa hujjatul jamhur wadiha hujja ta jamhur mallan yace a fili take wa huwa qawluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum abincin ahlul kitabi halatu ne gare ku sawa'an wanda sun ka yanka da hannun su ko ko wanda suka aika karan farauta ko dabbar farauta ko ko abinda suka jefa mashi domin ya zamanto halat gare su kai ma za a halatta maka shi insha Allah ta'ala kamar yadda malai bayani wa khalafa malikun ibn al-qasim duk da kimanin dan malikiya babban dan malikiya ne tunda ya fito daga kasar Mauritania kuma ba dole bane da mutum yana kasar Mauritania sai ya zan dan malikiya amma dai mazhaban malikiya tafi karfi a yankunan da wato daula al-umawiyya ta zauna domin ana ganin su suna girmama imamu malik da kuma qira'a ta warshi galibi saboda can ne imamu malik al-madani ya zauna sai zamanto wanda ya karantar da imamu malik nafi yana daga cikin malamin malik wato da mazhaban imamu malik da riwayar da a can ake karantawa da ita masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta imamu malik sai suka tafi tare bayan daular umawiyya ta fadi ta je a maghrib ta zo a maghrib shikenan sai ta zamanto sun taho tare in kun ka duba yanzu ka sa andalus andaluzi da suke kira andaluzi mazhaban malikiya ce riwaya ta nafi galibi a wannan lokaci sai ya karanta da ita misra ma idan muka duba haka kasar tunus haka kasar misali idan muka dauko ma kasashen afrika ta yamma galibi qira'ar da muke karatu da ita qira'ar warshi ce a canda sannan kuma mazhaban da muke bi mazhaban malikiya ne sai suka taho tare kafin a samu canje canje ina fata an fahimce ni wallahi ta'ala alam malin yace wa khalafa malikun malikun ya saba wa ibnul qasim da ibnul qasim an gane ko fa farraqa baina ذبح الكتابي يصيده سن بمبنتا تسكانين ابين ده اهل الكتاب يينكا ده هنونسا مستدلين بقوله تعالى سنا كف حجر ده فدر الله سبحانه وتعالى ده يتي تناله ايديكم ورما حكم ان الله يتي يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد يا كو دان دوك كاي ايماني الله زي جربيكم ده وني ابو wanda yake wato min as-saidi na farauta sai Allah ce tanaluhu aidikum hannayenku za su kai gare shi wa rima hukum da kuma masu sukanku aya ta 94 a cikin suratul maida malin yace li annahu khassa as-saida bi aidil muslimin domin ya kebanci cewa tanaluhu aidikum hannayenku can da tace ta'amul ta'amul ladina utul kitaba tace duk abin da ya zamanto abincin su ne ma'ana abin da suka yanka kuma har abin da suka farauta zai shiga ciki amma shi imam malik yace to amma ayar da tace tanaluhu aidikum wa rima hukum wanda tace abinda hannunku yake kai gare shi da kuma mashinku to kenan in dai abinda ya shafi farauta ne dan karen ahlul kitabi yaje yi ko kuma suka ne suka ji suka yi da mashi in dai wajen farauta ne yace bai shiga ciki dan Allah yace li anna malan yace li annahu khassa as-sayda bi aidil muslimin yace sai abinda hannayen musulmi suka ji suka yi warimahuhum duna ghayril muslimina ina fatan fice ni wato warima abinnan warimahihim bi aidil muslimina warimahihim ance sai abinda hannun musulmi yaje farauta koko mashin sa ina fatan an fahimce ni kuma wannan ana nufin duk abinda zai yi farauta da shi dan kauna ji ance mashi yace to yuka ai ba ce ai farauta da ita ba haram na an gane ko wani zau a'a man makami na an ce rima an gane ko ana nufin wato dukkan makami da an ka ce aidihin ba ana nufin mutun yaje yayi tsaye ba da hannun shi a'a akwai abubuwan da ana iya farauce shi da hannu a kama shi wani lokaci amma ba ana nufin ba dole sai da hannu ko a'a rima dole sai da mashi to idan aka je aka yi da yuka fa idan aka yi da takobi fa idan aka je aka yi da kibiya fa saboda akwai wanda komi nasi sai yace sai ya bi sai an kawo mai lafazin da yace kaza malin yace to duna ghayril muslimin amma da Allah yace aidikum wa rimahukum yayi danganta shi ne zuwa ga musulmi bai danganta shi zuwa ga wani musulmi ba kenan wannan ya nuna su a fahimtar su imamu malik abinda karen ahlul kitabi yayi farauta da abinda wato mashin ahlul kitabi ko makamin sa ya kashi bai daga shiga cikin abinda wato za a halatta amma waɗansu malamai suna ganin a'a nan aya tana magana jarabawa ce ina fata an fahimci tana magana jarabawa ce kenan ba tana maganar halacci ba ko rashin halacci قال مقيده عفى الله عنه مالن يتي مي دبي بيتي wannan magana mai taskance ta mai takaitar da ita mallan yana magana ne akan kansa عفى الله عنه yace Allah shi masa afwa to Allah shi mallan afwa kuma Allah shi ma dukkan musulmai afwa alladhi yadhharu li abinda yake bayyana gare ni wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani kaga wato insafi da mutuntawa ta malamai kaje ce abinda ya bayyana gare shi ta fuskar dalilai kuma wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani tare da ya kawo dalilai kaza 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 amma kuma sai kaje ya ce wallahu a'lam ladabi na ilimi na malamai kinan sannan ku diba kuma shi dan malikiyyan ne sannan kuma ku diba malam babban malami ne na duniya amma ina tattaunawa kan mas'aloli
tare da kawo ayoyi da hadisai da ka'idodin ilimi da maganganun magabata da kuma masadir da littafai cikin littafi kaza 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 kuma karshe sai ka ji wallahu a'lam ko alladhi yadhharu li to ina ga mutumin da zai fadar magana ba aya ba hadisi ba wata ka'ida ta usulul fiqh ko ka'ida ta shari'a kuma kaza burka ce wanga shine a addini kun ga idan muka ce haka zamu yi kwana nawa ne da awaka za ta rushe malin yace anna hadha al-ihtijaja la yanhadu ala al-jumhur hujjar da mal imamu malik ya bayar la yanhadu an al-jahur ba tare ba za ta samu karfin da an gane ko za ta rinjayi maganar da jamhurin malamai suka faɗa ba wa anna sawaba ma al-jamhur malin yace gaskiya tana tare da al-jamhur jamhurin malamai kaga insafi da adalci na malam duk da yake dan malikiya ne ya karanta malikiya san malikiya amma in ya kawo dalilai shike da suka ya ce wa anna sawab ma al-jumhur bai ce wa anna sawab ma al-malikiya ba to ina ga mai ta'assubi ga mazhaba shi ina fata an fahimci a mazhaba tana da kyau a karance ta a santa da kyau amma a karanta sauran mazhabobin a san dalilan su a rinjayar da maganar tafi shike nan an huta da taqlidi taqlidul a'ma idan kuma ana ai hada maganganu an hada su me matsala din to malin yace wa qad wafaqa al-jumhur min al-malikiyya an samu ma har cikin malikiyya akwai inda sun kai muwafaqa da jumhur ashabu kaga ashabu kaga gashi duk dake imam malik babban malamin su ne amma gashi sun saba mishi cikin malikiyya ma ba kowa bai imam malik ba to ina ga wanda zai zakin garin kasa a mazhabar shi wa ibn harun da ibn harun wa ibn yunus da ibn yunus wal baji da imam al baji wal lakhmi da imam al lakhmi an gane ko an gane ko wali malikin fil mawaziya kuma ga imam malik wato kenan ga al mawaziya abin nan wani littafi ne ake kira mudawwana to mudawwana nan tana da nau'i nau'i akwai mawaziya karahatuhu arwaytu cewa imam malik karhanta shi ba haramta shi ba qala ibn bashir yace wa yumkin hamlul mudawwanati ala al karahati ana nufin nan imam malik yace ba a ce nufin karahiya ne ba haramtawa ba kaga ma kenan ba ma sun haramta shi bane kwata-kwata to kaga ni ana iya dauka shi akan wannan ina fata an fahimce ni to kaga kenan wannan shine ɗaya daga cikin wato ra'ayi malam mai kawo ra'ayukan malamai ina fata an fahimce ni ya kawo ra'ayi na Ibn Hazm a cikin al-Muhalla an gane ko a mujalladi malam ya kawo a mujalladi na 7 shafi na wato 461 wa kariha ba'dun nasi akla ma qatalahu al-kitabiyyun min as-sayd wa hadha batilun kaga shi Ibn Hazm yace wadansu sun karhanta a ce abinda ba kitabe an gane ko ya kashe ta fuskar farauta Ibn Hazm yace wa hadha batilun wannan cewa magana batilun ta wato magana ce ƙarya ce bai dace ba a ce sun bambanta tsakankanin su to Ibn Hazm an san shi mutum ne wanda yake wato yana da kaifin baki wajen musamman raddi ga mazhabobi duk da yake malamai sun yi masa sun karanci rayuwarsa sun fahimci cewa matsalar da ya samu da malaman zamanin sa har aka je aka kone masa maktabarsa gaba daya wanda ana ganin littafinsa al-Muhalla bil athar ya rubuta shi ne aka bayan an kone littattafai har suna rawaito wal abyat da yayi wanda yake cewa da'uni min ihraqi raqqin wa kagadin wa qulu bi ilmin kay ya'lamu an-nasu man yadri bai tutuka ne da yake raddi ga malaman da suka sa aka kone masa littattafan sa to shi yasa wannan yi masa tasiri a rayuwarsa shi yasa zaka ga wani mutum duk yadda yake da sauki game da wani mutum bai da sauki saboda tana ya mutumin ya taba masa mummun ya taba cutar da shi kwarai da gaske shi yasa rayuwar shi a matsayin shi na dan adam da an tabo wannan abin zaka iske zai raddi to Ibn Hazm da yake babban malami ne amma kuma malamai a zamanin sa sun samu sabani har ya kai ina ganin sun yi gwamnati ishara ne a wannan lokaci an kone littattafan sa shi yasa maganganun da ke faɗa akan mazhabobi suna da zafi kwarai da gaske shi yasa ɗaliban ilimin da ke karatu littattafan Ibn Hazm in bu su karanta shari'a da kyau ba sai ka iske sun tashi da wannan wato zafin shi yasa ma zaka ga Ibn Ashur da yazo kan wata mas'ala yake cewa Ibn Hazm yayi bayani akan wannan mas'ala yayi raddi yace amma shi bai iya rubuta waɗannan kalimomin a cikin wannan littafin sa mai so ya koma can ya ga maganganun da Ibn Hazm yayi raddi akan su yace bi baza'atihi ma'ana yayi magana da saru irin wanda yake akwai kausasawa kwarai ga malamai a cikin wannan shi yasa dalibin ilimi sai yayi hatara zaka iske ku wani dan adam akwai mutumin da ba sa shiri da shi to shi yasa malaman hadisi ma suke tattaunawa akan irin wannan mas'ala suna son dalibin ilimi yayi hatara domin zaka iske cikin kowane ilimi cikin kowane fanni cikin kowace qadiyya cikin kowace mu'amala cikin komai na duniya mutane ana kasa su ne gida uku akwai mutum wanda yake mai tsanani kwarai da gaske ko cikin malamai ne ko cikin manhaji ne ko cikin malaman hadisi ko tafsiri ko ma menene zaka iske wani yana tsanantawa wani kuma zaka iske wato yana sakaci kwarai da gaske cikin mas'aloli wani kuma tsaka tsakiya inda ya kamata ya tsananta inda bai dace tsananta ba bai dace tsananta ba to shi yasa ko cikin malaman hadisi akwai inda suna da tsanantawa wajen da'afa hadisi to in baka yi anniya ba in ka bi su sai kai ta da'afa hadisi sai ingantattu baka sani ba akwai malaman da su a wajen sahih hadisi suna da wato sakaci kamar yadda suke cewa galibi ibn hibban wani lokaci yana da sakaci wajen tashihin hadisi ina fata an fahimce ni ko tawfiki na wato ruwat tunda in an kai tawfiqur rawi ai za a an kai tasahul wajen tawfiqur rawi za a wato ingantar da hadisi cikin sauki an gane ko sai ka iske ya ingantar da hadisi kamar yadda suke ganin imamu al-hakim shi ma al-mustadrak wani lokaci yana da sauki sakaci wajen tashihin hadisi amma za ku iske dansu malamai tsaka tsakiya za su duba su gani idan dalilan da aka bayar sun cancanta a da'afa hadisi a da'afa shi idan sun cancanta a inganta shi shi yasa littafan da'ifin hadisi ad-da'afa ko cikin waɗanda aka yi ruwaya akan su littafai ne masu yawa dalibin ilimi kada ya shiga cikin wannan gulbi ba tare da karantarwa ta malamai ba zai iya samun kansa a cikin matsala shi yasa cikin malaman fiqh ma za ka iske wani haka wani mutashaddid wani mutasahil wani mutawassit sai ka karanta nafsiyyan malami da manhajinta da uslubin sa zaka iya fahimtar wannan akwai wani littafi da wani bawan Allah yayi ibnu hazm yayi wannan littafin sunan sa hijjatul wada to wani malami Abu Suhaib al-Karmi yayi tahqiqi yayi muqaddima akan wannan littafi ina fatan duk dalibin da yake son ya san madhhab adh-dhahiriyya da manhajin su yana daga cikin littafin da ya kamata ya karanta wannan muqaddima da kuma bincike da aka yi duk da yake ba an ce ba madhhab su bace ana kiranta manhajul dhahiriyya sannan kuma wanda ya assasa wannan madhhaba shine Dawud adh-dhahiri shi ibnu hazm zuwa ne yayi daga baya ya ci gaba da aiki a cikin wannan mazhaba din sai fi shahara ma akan wanda ya assasa ta to wannan shi ne abinda Ibn Hazm ya faɗa ya kawo bayani mai yawa mai so ya koma cikin al-Muhalla ya gansa ƴan uwa musulmi kafin lokacin mu ya kai ƙarshe saboda lokaci ya kusanto al-mas'alatu al-khamisa mas'ala ta biyar dhaba'ihu ahli al-kitabi fi daril harb abinda ahli al-kitabi suka yanka an gane ko fi daril harbi a ƙasa ta yaki ma'ana ba cikin ƙasar musulmi ba suke can a ƙasar su ka dhaba'ihim fi daril islam kama abinda sun kanka ne a musulunci ma'ana idan yankan da ahlul kitabi yayi mun fada in bai fadi sunan wani abin bauta ba sunan Allah ya fada yace Allah sai yayi yanka to sawa'an misali mu ce misali a kasar Saudiya yanka shi kasa ce ta musulmi ko ko ya yanka shi ne a kasar Faransa kasar su to babu matsala ya halatta a ci tunda yankan bai da bambanci da kasa bai da bambanci da kasa malam yace wa hadha la khilafa fihi malam yace babu sabani akan wannan walaqana ibnul munzir ya ruwaito an gane ko al ijma'i alaihi akan wannan wanda kuma mun ce ba dan an ci ijma'i bane zaka dauka kawai haka nan ne ka karanta kaidodin da malamai suka aza cikin usulul fiqh na kan ijma'i kuma ka karanta wani littafi da ake cewa mawsu'atul ijma' da kuma naqdu abinnan maratibul ijma' na shaykhul islam ibnu taymiya ka fahimci yadda mas'aloli ne ijma'i suke da yadda ake bin diddigin su to wannan mas'ala ma tana da muhimmanci game da rayuwar mu ta yau shine nama da abincin da ake kawo muna daga turai abinda suke kira kai na turai wanda mas'ala zan yi magana akan ta saboda bayani ne ya zo da ita ba ina son in bata kasuwar wani ba ba ina son in gyara abincin wani ba ya kamata mutane su fahimci mu da kyau wato akwai abinda an riga an halatta mu shi ko an yanka ko ba a yanka ba kifi abu ne wanda an halatta mu dan haka babu bambanci kifin da ya zo mu daga kasashen ahlul kitabi da ba na ahlul kitabi ba zamu iya cin kifin da ya zo daga Faransa ko daga America ina fata an fahimta ta ko daga wani abu saboda shi kifi ko da ya mutu dama an halatta mu shi to amma abinda in an yanka haramun ne mu ci ko da waye yanka shi kamar kare in limamin makka yanka kare haram na in shugaban cocin duniya yanka kare dai haramun na ba za a ci ba to sai abinda shari'a ta halatta muna kuma wanda muka ce zance mafi inganci in busu ambaci sunan wani Allah ba ina fata mun ji duk ko sun ce in ma sun faɗi abin Yesu Almasihu sun ka faɗi Allah kuma babu matsala tunda su aujin su Yesu Almasihu Allah ne amma malamai sun rinja da cewa in dai sun faɗi sunan wani tare da sunan Allah ba za a ci ba to idan suka yanka shi a wata ƙasa misali a wata ƙasa an gane ko da sunan Allah ba tare da sun hada da sunan wani ba to shin za mu ci ko ba za mu ci ba sai mu ce za a ci to ahlul kitabi Faransa suna bin addinin kristanci Ingila suna bin addinin kristanci America suna bin addinin kristanci to amma kuma ƙasar China suna bin addinin shiwa'iyya komunistanci ne suke yi su waɗanda suka ce babu Allah ne ko kuma arna ne suna bauta magumaka wasu daga cikin su haka ƙasar Russia haka ƙasar China to sai mu bambanta abinda aka kawo daga ƙasar Faransa da America da abinda da Ingila da wanda aka kawo shi daga ƙasar mi da ƙasar China da kuma wato ƙasar Russia saboda su waɗancan ba su yi imani da addini ba ko ko arna ne kenan idan sun yanka ba za a ci ba amma ƙasar Faransa misali idan muna da tabbaci waɗanda suka yanka shi akan addinin kristanci suke to za mu ci wanda an kai wannan mas'ala a lajina ta fatawa lajina da'ima sun ce to in dai an kawo shi daga kasashen da an san su suna bin mazhaba ta kristanci za a iya ci idan ba baka yadda ba kana iya dai kai bismillah mu dai kamar yadda an ka zo cikin wani nassi da ya zo ce kana iya bismillah idan ka ga dama zaka iya cin amma idan kuma kace ba zaka ci ba Allah bai wajibta ba sai ka ci abincin da ya zo daga Faransa ba ko daga Ingila kawai ne zo ya ci na ce kaza na ce kaza na ce kaza bayani ne mas'ala ta ilimi ina fata an fahimci ni kuma kace sai ka bincika a can Faransa wanda ya yanka shi kaga aiki ne zai baka wahala sannan kuma wannan yakar mu ne ma'ana hatta da dabbobin mu an hana mu ci saboda arzikin namu ya kasance ga hannun su komai wanda zamu yi suturan mu su ne abincin mu su ne komai ba zamu iya maka mu ba kenan bauta ta tabbata gare mu bamu iya tunanin mu yi maka mu noma bamu iya tunanin dabbobin mu ci sai dai su su kawo mu nasu dabbobi su dauki namu su je su gyara su ci sannan abincin da muke noma ƴaƴan itace sai su zare mai kyau su tace su ci mu kuma su kawo mu nasu mummuna ko su kai can in sun kare sai su dauki kwalfa da tattaka su nike su sa suga su sako cikin kofi ko kuma cikin karto su kawo mu na musha mu ba mu san abin da ya kamata mu yi ba wani nau'in ne bautarwa su yi na'ura wanda take tana dauke da kaza da ta fade fas ta fashi sai ka ji an ce madubinta zai kai jika 500 ko 100 ko jika 50 ko jika 70 ko jika 150 wata ma zai kai 200 dan madubinta kawai shikenan gyaranta to jika 200 abincin gidanka na wata shida ko ta bakwai zaka je ka kai ma bature nau'i ne na bautar da al'umma to ƴan uwa musulmi ita ce mas'ala ta biyar wanda malin ya kawo a karkashin wannan aya duk da yake akwai bayani guda biyu da ya kamata na kara insha Allah ta'ala a halakan muta 60 in Allah ya bamu iko zamu zo mu yi bayanin nau'uka na al-mafhum da kuma wasu abubuwa da malam ya fada a cikin wannan littafi a karkashin mas'alolin da suka gabata nake son in dan bi bayanin su yadda daliban ilimi za su fahimce su insha Allah ta'ala saboda wancan karatu da muka zo mun yi bayani akan su a gurguje to sai ga kamata in dan kara bayani yadda mutane za su fahimce su sai mu yi bayani kuma akan al-mafahim da malam yake tabbatar al-mafhum mu fadi nau'ukan su da kuma yadda suke dan saboda in zuwa gaba mun ci gaba in mun kai akan su sai mu ce ana iya komawa darasi na kaza insha Allah ta'ala an yi bayanin wannan to ƴan uwa musulmi na ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm-hmm.